dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai gafarta zunuban bayansa, mai karɓan tuban bayansa, mai tsananin ukuba ga wanda suka saba masa. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina ƙara godiya a gare shi, ina roƙonsa ƙarin falalarsa da karamcinsa, wanda ya dogara da Allah ya ɗauka Allah shi zai taimake shi, shi zai ba shi duk abin da yake so. Wanda ya ɗauki makomarsa tana ga Allah, ya tuba zuwa ga Allah, wannan bawa ya dace Allah ya samu a cikinsu. Ina shaidawa lallai babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya a uluhiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da sifofinsa. Ina shaidawa lallai Annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne zaɓaɓɓe, wanda yake mafi darajan wannan al'umma. Ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama, Allah ya saka mu cikinsu. Bayan haka ya ‘yan uwa musulmi, ku ji tsoron Allah, haƙiƙanin jin tsoronsa. Ku tsaya kyam a kan hanya ta Allah, ku tsaya zuwa hanya zuwa ga Allah. Ku neme shi gafara, ya ‘yan uwa muminai. Ku sani lallai ɗan Adam maƙiyansa suna da yawa, kuma suna kewaye da shi. Daga cikinsu akwai maƙiya shaitanun mutane, shayatinul ins. Har wa yau akwai shayatinul jin, duk wannan maƙiya ne ga ɗan Adam. Sannan har wa yau ba za su bar shi ba, shaitanun mutane da shaitanun aljannu za su yi ta nuna masa ababa munana, su riƙa nuna masa su ne masu kyau. Har wa yau abubuwa kuma masu kyau a shari'a a wurin Allah su ta nuna masa waɗannan ababa su ne munana. Yau ka dubi wanda Allah ya ba su dukiya, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukumil fahsha. Shaytan yana muku alƙawari na talauci, duk sanda za ku yi aikin alheri sai ce za ku tsiyace. Amma idan aiki ne na alfahari da aiki na a gani ai riya, nan kuma sai ya ƙawata muku. To ba masu kuɗi ba kadai, dukkan mutane muminai suna fama da wannan musiba, shaitanun mutane da aljannu. Shi yasa muke neman tsari da su cikin suratul Nasi. Bayan su waɗannan maƙiyan, sannan waje ɗaya ga annafsul ammaratu bisu, ran kowa wacce kuma waje ɗaya tana ƙoƙari ta umarce shi da ababa marasa kyau, Allah ya tsare mu. Gefe guda kuma ga babban shaitani, can gefe kuma ga son zuciyar bawa. Waɗannan din ka tattara su maƙiya ne na ɗan uwa mumini, suna kiransa zuwa ga bin sha'awoyi da soye-soyen zuciya, suna jan shi yadda ka san a sama raƙumi akala ko doki a sa masa linzami. Haka suke jan shi zuwa ga abubuwa na halaka, wanda zai auka ya gangara ya ribza, kila fita shi kuma sai abin da Allah ya yi. Saboda haka suna ƙoƙari su jefa shi cikin manya-manyan zunubai, ƙananansu da manyansu. Suna jan shi zuwa abubuwa na ruɗu na duniyan nan, wanda in ka bi su ba inda za ka je sai zuwa ga halaka. Soye-soyen zuciyarsu suna kiran shi zuwa ga abubuwan da ba su ne daidai ba. Wannan duk dandazo ne na ababen ƙiyayya, wato maƙiya ga ɗan Adam mumini. Gefe guda suna jan shi sai ka ga yana zuwa yana abin tare da zuciyar shi tana cikin ƙunci da damuwa. Shi da kanshi ya san zunubi yake ba daidai yake ba, shi yasa sai ka ga wani zunubin mai shi dama sai ya ɓoye, wani sai ya bar unguwarsu, wani sai ya bar garinsu, wani sai ya bar ƙasarsu. Saboda shi da kanshi ya san zunubi ne, shi yasa sai ka gan shi cikin damuwa yana aukawa cikin kuma wani rami. Idan zunubin ya yi yawa sai shaitan ɗin ya riƙa nuna masa kai fa ba ka da hanyar kuma tuba, ba yadda za ka yi, ba ka da makoma sai wuta. Daga nan sai ɗaya bai tsammani daga rahamar Allah